This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Amurka na duba yuwuwar girke manyan makaman yaƙi a ƙasashe da dama na yankin Baltic da Turai, a cewar wasu jami'an gwamnati a jiya Asabar. An ce wannan shawarar ta zama saƙo ga shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa Amurka za ta kare ƙawayenta na ƙawancen NATO a gabashin Turai. Jaridar New York Times ce ta fara bayyana wannan al'amari a jiya Asabar. Muddin dai aka amince da wannan shawarar, za a girke wasu daga cikin manyan makaman ne a wasu ƙasashe da dama waɗanda a da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet a karo na farko tun bayan yaƙin cacar baka. Wata fitacciyar jaridar Burtaniya ta ce Rasha da China sun leƙa cikin wasu manyan kundin sirri waɗanda tsohon ma'aikacin kwantiragin hukumar leƙen asirin Amurka Edward Snowden ya sace, wanda hakan ya tilasta Burtaniya janye ma'aikatanta na leƙen asiri daga abin da ta kira ƙasashe maƙiya. Jaridar Sunday Times ce, wato ta ce an ba da umarnin janye ma'aikatan leƙen asirin ne bayan da Rasha ta samu leƙawa cikin kundin bayanan sirri har sama da miliyan guda waɗanda ke wajen Snowden yayin da ya bar Amurka a shekara ta 2013. 'Yan gwagwarmaya sun ce mayakan kurɗawa sun danna zuwa tungar ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Siriya, daura da kan iyakar kurɗawa yayin da ake ƙazaman faɗa tsakanin ɓangarorin biyu. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta faɗi jiya Asabar cewa babbar ƙungiyar mayakan kurɗawan Siriya, tare da taimakon 'yan tawaye da jiragen yaƙin sojojin gamayya, sun kutsa sosai cikin tungar ISIS ta raƙa da ke arewacin Siriya a ƙoƙarinsu na ƙwace muhimmin garin nan na kan iyaka mai suna Tal Abyad. Yaƙin ya tilasta dubban mazauna Tal Abyad gudu zuwa Turkiyya. Jiya Asabar, ɗaruruwan Siriyawa sun gudu, wato 'yan gudun hijira, sun taru daura da kan iyakar Turkiyya don guje ma tashin hankalin. Gwamnatin Obama ta kaurar da wasu ƙananan 'yan fursuna 'yan asalin ƙasar Yemen zuwa Oman daga gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba, inda kowannensu ya shafe sama da shekaru 10. Rundunar sojin Amurka ta faɗi jiya Asabar cewa Amurka da gwamnatin Oman sun haɗa kai wajen ganin cewa ƙaurar ta wakana bisa ga tsarin tsaro da mutunta ɗan adam. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kuma gode ma gwamnatin Oman saboda abin da ta kira nuna tausayi da kuma niyyar goyon bayan Amurka a shirinta na rufe gidan yarin Guantanamo Bay. Shugaban Iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya cikin wannan watan, muddin dai ba a shigar da wani sabon batu ba cikin kwanakin da ke tafe. Da yake magana da manema labarai a birnin Tehran jiya Asabar, shugaba Hassan Rouhani ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da aka dade ana yi a daidai lokacin da wa'adin 30 ga watan Yuni na cimma cikakkiyar jituwa ke ƙara karatuwa, to amma har yanzu da wasu batutuwa. Da ya juya ga wani muhimmin batu da Amurka da ƙawayenta na Turai ke jaddadawa, wato binciken tasoshin nuclear Iran, Mr. Rouhani ya ce Iran ba za ta amince da duk wani binciken da zai shafi sirrin ƙasar ba. A madadin takaita shirin nukiliyar nata, za a sauƙaƙa ma Iran takunkumin da ya durƙusar da tattalin arzikinta. Hillary Clinton ta kaddamar da babban gangamin farko a kokarinta na zama shugabar Amurka, inda ta gabatar da jawabi mai cike da nuna karfin gwiwa da barkwanci da kuma abin da ya shafe ta duk na salon yan gabadai-gabadai. Tana mai alkawarin samar da wa kowa sukuni daidai wa daida da kuma tayar da komadar waɗanda aka danne. A wani jawabin da aka yada a ƙasa baki ɗaya daga tsibirin Roosevelt na New York, Hillary Clinton ta gaya wa dubban magoya bayanta cewa tana takarar shugabancin Amurka ne don dukkanin Amurkawa, ciki har da waɗanda matsalar tattalin arzikin da aka shiga ta durƙusar da su. Amurka ba za ta taɓa yin nasara ba sai kun yi nasara. Wannan ne yasa nake takarar zama shugaban ƙasar, in ji Clinton ga ɗimbin magoya bayanta da ke shewa suna Hillary. Rundunar sojin Pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayaƙa na sa kai 20 a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu daura da kan iyakar Afghanistan a wani ɓangare na wani babban matakin soji da ake ɗaukawa a yankin. Wani bayanin da aka fitar jiya Asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayakan sa kai ɗin ne a yankin Dattahal da ke arewacin Waziristan. Ba a iya tantance wannan rahoton ba saboda 'yan jarida ba sa iya zuwa yankin. Hukumomi a Texas sun ce wani ɗan bindiga cikin mota mai silke ya buɗe wuta kan hedkwatar 'yan sanda da ke Dallas. Ya ragargaza tagogi da motocin 'yan sanda da ruwan harsasai, sannan ya sheƙa guje da motar. 'Yan sanda na binsa da ruwan harsasai, a ƙarshe dai waninsu ya saɗaɗa ya bindige shi. Sama da sa'o'i 7 da fara harbe-harben, wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan ya ce an same shi matacce cikin motar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Amfani ilimin nan saboda haka kowa da yake da datin da dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi ba wai sai ya je wani wuri ba kuma ba kudi zai biya ba to gwamnati tace lalle ka sa yaron naka a makaranta an baka sa ba ka yi bayani me ye dalili.
Muryar Dr. Hadiza Galadanci malama a Jami'ar Bayero ta Kano a fannin kiwon lafiya. Ƙungiyar iyaye da malamai ta kolejin fasaha ta tarayya da ke da yi jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan 20 wajen tallafa a makarantar. Matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ta ratsa hatta fannin ilimi. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙungiyar iyaye da malamai da ake kira PTA a turanci a takaice ta kolejin fasaha ta gwamnatin tarayya da ke da yi a jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan 20 wajen tallafa harkokin ilimi a kolejin. A cikin wannan adadi, ƙungiyar a baya-bayan ta ware kusan miliyan 6 domin ta biya diyya kan wasu filaye da ke kusa da makarantar, wataƙila zimmar faɗaɗawa nan gaba. Shugaban ƙungiyar Alhaji Ibrahim Yahaya shi ya shaida wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa aikace-aikacen wannan ƙungiya.
Already dama mu PTA muna da kuɗaɗe, so a cikin kuɗaɗen mu wanda muke gini, in ka duba can za ka ga wani gini na clinic ne muke, wanda kuɗin shi aƙalla miliyan 17. To mun kusa ida hannun kai level na lokin.
Duk ƙungiyar iyaye ku kai wannan?
Duk ƙungiyar iyaye muke yi. Sannan sai muka ga wannan kuɗin. Sai muka ga wannan na buƙatar gaggawa sai muka rance wannan. Kuma akwai kuɗi na masallaci sai mu da shi da chafe sai muka rance 300,000 wanda yanzu can in zaka duba za ka ga wani masallaci na mun ba da part payment na 950,000 na rufin din shi. To cikin kuɗin su ne muka dan rance wannan sai muka yi making 6 million wanda in Allah da nasaran sai mu ne da saboda muhimmancin abun na san gaggawa tunda in ka lura nan daji ne haka.
Ya ce kungiyar ta samarwa ɗakin karatu na kolejin kusan kayayyaki na miliyan 1 domin amfanin ɗalibai da ke cikin makaranta.
Ita wannan PTA muka tambayi principal suka yi mana presenting ya ce ya zo gabatar da makarantar nan yana son a samu high academic excellence. Yace to makaranta ba ta taba tafiya da wannan ba wurin da za a yi research. Yace to da Allah yana sa in zai yi mu har tabbatar da wannan. Kuma nan take esko dina da ko sauran su aka bada approve. Yanzu inda muka tashi nan in Allah da zamu iya shiga za ka gani. An kawo shelves, an yi abubuwa tables and desks. Mun kashe not less than 1 million naira shi ma.
Shugaban kungiyar Alhaji Ibrahim Yahaya yace kungiyar tasu ta dauko malamai kusan 30 na wucin gadi inda suke biyan su kusan naira 500 kowane wata don su ci gaba da koyar da daliban darussan kimiyya da fasaha.
Kafin muna da malamai waɗanda ko shi zon principal da yazo ya nuna muhimmancin sciences. Ka san duk inda ake magana science akwai lissafi, akwai turanci, akwai physics, chemistry. To saboda waɗannan abubuwan sai muka ga inda ga makarantar na bunƙasa tunda sabuwa ce amma za ka ga mutane na son zuwa saboda akwai daidai gurgudo an tsaye. Sai mu aka samu malamai na waɗannan abubuwan san kai su 30. Shi ma wannan duk watan duniya PTA tana biyan 500 dona. Yanzu haka wannan da muka yi wannan abu kudin sanarren mun ware su mutaba su.
Malam Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kwalejin yayi bayanin tasirin killace wannan makaranta da kungiyar iyaye da malamai ke yi.
Kungiyar iyaye da malamai na wannan makaranta sun yi wani hoɓɓasa na kokarin a killace wannan makaranta. Ya za ka yi mana bayanin tasirin wannan killace makaranta da za a yi?
Babban tasiri da shi wannan killacewar da za a yi yake da shi na farko dai in ka lura da ƙasar nan muna fama da rashin tsaro. Yaran nan in ka lura wurin da suke kwana da wurin da suke ɗaukar karatu daga bakin kwalta ma kana iya gano shi. So idan aka killace shi magana tsaro nan wurin mun samu sauki. Idan aka killace yaran mu ba za su rika tsallakawa suna shiga daji ko su tsallaka su rika shiga cikin garin dai. Duk da yake dai muna ta kokari an samu saukin wannan tsallakawar da suke yi saboda shi ma wani bangare ne na tsaro. Idan aka killace shi zai kawo wani mabban muhimmanci ga makaranta. Zai inganta yanayin karatun mu da yanayin duka sauran hidindimu da ake yi da shi a makaranta wanda ake.
Sunana Muhammad Nasir Nasir, ni ne chairman na school based management committee. Wannan kungiya ta yayan yara wanda kan kira PTA ba karamin kokari suka yi ba saboda rashin zagaye makarantar nan ya sa yara da ke makarantar cikin wani hali na rashin tsaro. Akan samu akai-akai yara suna ma ta daga makaranta su tai ko cikin gari ko su wurare. Kwami akwai hadarin da wasu na iya gowa su masu lahani ba kamar yadda halin da ake ciki yanzu za ka je barayi ko wasu masu mugun hali sun zo sun kawo farmaki ga ire-iren waɗannan makarantu.
Alhaji Shawai Alhassan shine sakataren ilimi na karamar hukumar malumfashi shi ma ya nashi tsokacin kamar haka.
Mun zo mun ga wani yunkuri na kungiyar iyaye da malamai ta wannan makaranta ta gwamnatin tarayya da kenan dai. Mun ga waɗannan kungiyar iyaye sun ɗauki malamai kusan 31 inda har su suke biyan su kuɗi kusan 500 ko na wata. Ya ka kalli wannan yunkuri nasu?
Wannan babban yunkuri ne saboda ai abinda da ma sanya irin wannan tsari na cewa iyaye da malamai su haɗu su taimaka ma gwamnati akan tafiyar da ilimin yayansu. To ko muka sa a wannan tsarin namu shugabannin da ke tafiyar da wannan kungiya gaskiya mutane ne masu kwazo.
Na shiga ɗakin karatun makarantar a inda na tattauna da wani ɗalibi kamar haka.
Sunana Shehu Ibrahim.
Na zo wannan ɗakin karatu na same ku kana karatu. Ko suwa suka gina maka wannan ɗakin karatu?
An gina mana wannan ɗakin karatu daga PTA ne.
To me zaka ce dangane da wannan ɗakin karatu da suka gina maku?
A gaskiya mun gode da wannan ɗakin karatu da suka gina mana saboda mun ci gaba. Saboda muna samu wajen karatu yanzu haka ba kaman da ba da babu.
Shi kuwa Alhaji Bala gwamnati yana ɗaya daga cikin iyaye da suka sai da filayensu ga ita wannan kungiya domin ƙara haraba na makarantar.
Mun zo nan wannan makaranta ta secondary mun ga kamar ana ba da wasu kuɗi. Kuɗin menene?
Kuɗi ne na gonaki da haƙƙin mu da aka ba mu.
Gonakin naku me za a yi da su?
Makaranta ce gashi na fili aka ƙara za a faɗaɗa ta. Saboda wancan ta dai ɗin ba za ta isa ba. Filin aka ƙara gonaki na talaka aka ce su bada aka bada aka auna kuma suka aka saya yanzu aka bada kwanaki.
Kana ga wannan na ci gaba ne a garin ku?
Alhamdulillah wannan makaranta alhamdulillah wallahi ci gaba ne.
Kuma ba ku da wani korafi na kamar an kwace muku gonaki?
A'a wallahi babu.
Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Har yanzu dai arewacin Najeriya yana ba ainihin a ci gaban ilimin zamani musamman a fannin ilimin ɗiyamace. A watannin baya mun kawo muku bayanan da Dr. Hadiza Shehu Galadanci ta yi dangane da muhimmancin ilimin ɗiyamace. Ita dai Dr. Galadanci malama ce a sashen ilimin likita a jami'ar Bayero ta Kano ta gaya wa wakilinmu Iliya Kure cewa wajibi ne gwamnati ta tilasta iyaye tura ‘ya’yansu makaranta idan ta kama ana iya ma hukunta waɗanda suka ƙi. Ga bayanin da ta yi kan muhimmancin ilimin ɗiyamace.
to gaskiya mutum yana so ya faɗi muhimmancin ilimi ga ya mace, to ɗan mintunan da zaka bani in magana ba zai isa ba, saboda watan duk duniyan nan kowa ya sani cewa ba abin da yafi ilimi muhimmanci. Duk abin duniyan nan da zaka yi to sai kana da ilimi zaka iya yin shi, saboda haka ilimi abu ne wanda babu tantama cewa abu ne mai muhimmanci. To in ka tsaya ka ce menene muhimmancin ilimi na mata ga lafiyar mata, to shine wannan watakila zamu iya dan kwatantawa. Bincike ya nuna cewa duk yarinyar da ka ilmantar da, to ka ba ta wani iko ne na kula da lafiyar kanta, ba ku lafiyar kanta ita kadai ba, har da lafiyar ƴaƴayen da za ta haifa, haka kuma har da lafiyar iyalinta gabaki daya da kuma lafiyar al'umma gabaki daya. Duk yarinya da ka ilmantar da ƴa mace, to wannan zai ba ta daman ta zamana ta zaba ma kanta abin da yake mafi alheri ga lafiyarta. Haka kuma in tana da yara, duk wani abu da ya shafi lafiyarsu, to wannan ilimin nan da ta samu shi zai taimaka mata ta bi matakai ko kuma dokoki wanda zai taimaka mata ta taimaki ƴaƴan nan nata in ba su da lafiya, har kuma ta iya sanin cewa ya ma kamata ta je asibiti. Haka kuma in ta je asibitin ta iya taimaka mata, taimakawa kanta ta samu abin da ya kamata ta samu a asibiti. Idan mutum zai zo asibiti bai samu komai ba in ba shi da ilimi ya koma gida, to in mai ilimi ce ita za ta iya taimakawa kanta ta samo magunguna, haka kuma ta zo ta iya ba wa ƴaƴan nan nata magani yanda ya kamata. Za ta tsaftace muhallinta wanda yake muhimmi ne akan lafiyarta. Saboda haka babu tantama cewa ilimin mata yana da muhimmanci ga lafiyarta da lafiyar iyalanta gabaki daya.
Idan muka dubi arewacin Najeriya, a ra'ayinki yaya abin take?
To a gaskiya in ka duba arewacin Najeriya, ka duba watan kaman garuruwanmu na birni, sai ka ce alhamdulillah da akwai ƴaƴa mata da suke yin ilimi. Kamar yanzu a lokacinmu, lokacin da muka ɗauki ilimin likitanci a ajinmu ba mu kuma kaɗan ba in ka duba tare da maza da mata, amma yanzu alhamdulillah a cikin aji sai ka ga kusan ko ɗaya bisa uku ko ma rabi mata ne. Saboda haka abu ne wannan na farin ciki cewa yanzu mata suna fitowa suna yin ilimi, kuma suna yin ilimi wanda ya shafi lafiya, ko likitanci ne ko nurse ne ko ko harkar magani ne ko ko harkar lab ne, duk da akwai su yanzu alhamdulillah. Amma in ka je karkara, in ka je ƙauyuka, har yanzu zaka ga cewa ƴaƴanmu mata ba a sa su cikin makaranta. Kuma haka ma wani sa'ilin abin nan zaka ga wa'ansu suna talla, ko kuma ka gansu suna zaune ba su aikin komai bayan wa'ansu kuma suna cikin makaranta. Kuma in ka ga watan nambobin ko statistics da ake bayarwa na cewa yaranmu mata nawa ne suke da ilimi a arewa, sai abin ya saka kai kuka. Don saboda watan kamar bama ba da muhimmanci ga wannan ilimin na mata. Saboda haka gaskiya watan ilimin mata har yanzu arewa bai kai yanda ake so ba.
Akwai wasu matakai na musamman kuku wasu wani shawari da kike tsammani ko kuma hanya da gwamnatocinmu na arewa za su iya bi ganin cewa an haɓaka harkar ilimin mata?
Gani nake gaskiya aiki ne na mutane da yawa. Watan gwamnatocinmu za su iya yin abubuwa da yawa wanda za su iya taimakawa. Ɗaya daga ciki shi ne ya tabbatar cewa waɗannan makarantun suna da akwai su a karkara inda ya kamata, da akwai kuma kayan koyarwa na a cikin makarantun nan, sannan kuma da akwai malamai. Saboda waɗansu makarantun in ka je kai kanka ka san cewa ba za ka so ka sa ɗanka a makarantar ya karatu ba ko kuma a ƴarka. Saboda haka gwamnati tana da abubuwa da yawa da za ta tabbatar cewa waɗannan makarantun makarantu ne wanda iyaye za su so su sa ƴaƴansu a ciki. Na biyu kuma ya kamata a maida ilimi dole, kowa ya sa ɗanshi a makaranta, an bai saka ba a hukuntar da shi. Kowa ya sa ɗanshi a makaranta, tunda an san amfanin ilimin nan, saboda haka kowa da yake da datin da dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi, ba wai sai ya je wani wuri ba, kuma ba kuɗi zai biya ba, to gwamnati ta ce lalle lalle ka sa yaran naka a makaranta, an baka sa ba ka yi bayani meye dalili, tunda ita gwamnati ta san muhimmanci kuma kai ma ka san muhimmancin ilimin nan, saboda haka ya kamata ka bi ka'ida, ka bi doka, ka sa ɗanka ko ƴarka a makaranta. To gwamnati za su wani, sannan kuma shugabanninmu na addini ya kamata kullum suka sami lokaci da suke yin jawabi, da suke yin suke jawabi wa mutane, su daɗa maimaita muhimmancin ilimi duk inda suka sami damar da za su yi magana da jama'a, tunda jama'a da al'umma suna jin maganar shugabanni ko na addini ko kuma sarakanmu, ya kamata su ba da muhimmanci akan cewa kowa ya sa ɗan shi a makaranta, saboda ya sa ɗan shi ko ƴashi a makaranta, saboda ya san muhimmancin ilimi. Sannan kuma banda haka, kamar yadda na ce dai, aikin kowa ne, ba aikin gwamnati ko shugabanninmu ba, kowa ma ya sa hannu, duk wanda zai iya wani abu na taimakawa wajen ilimi to ya sa hannu ya taimaka, ya zama na ƴaƴanmu sun shiga makaranta, maza da mata.
Daya daga cikin matsaloli da sabbin gwamnatoci a Najeriya kowane mataki za su yaƙa idan har za su samu nasarar sake miƙar da harkokin ƙasar, kamar yadda masu sharhi suke bayani, ita ce ta kawar da matsalolin cin hanci da rashawa. Da masana suka ce ya shiga ta kowane saƙo na harkokin ƙasar, ciki har da ilimi, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana.
Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya, wadda aka fi sani a taƙaitaccen turanci da ASU, ƙungiya ce da ta yi fice wurin gwagwarmayar ƙwato 'yanci ga aikin malanta da kuma inganta ilimi a tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gwagwarmaya da ASU ke yi, akwai alamun cikin shekarun nan ta bar rina da yawa a kaba.
Aliyu Bafashewu,
kana gani a wannan zamani a Najeriya mutum kawai dan yana da cikakkun papers ya cika form na ko jam ko wani abu ya koma gida ya jirayi admission ɗinsa?
Kai, zai wuya. Don dole ne in ka cika kai komai, inda ka rubuta, inda ka ci, dole ne za ka ɗan tashi. Shi ne za ka na bin ƙafa, ka zo ka shiga cikin makaranta a koyin da ka sani, za ka ɗan roƙa. Dan ka daɗe ni na rubuta jaraba gashi-gashi na ce, to kuma ƙasan kuma ga yanda yake, in ba ka da uwa a murhu ba a samu komai. To shi yasa dole ne ka tashi kana ɗan bi wanda ka sani, in ba wanda ka sani kuma dole ne za ka ɗan bi ko ɗan ma'aikata dai kana ɗan bin ƙafa hakan nan.
Sunana Valentine Chukwu Sage. You have to do some kind of follow-ups.
Dole ne ka bi ƙafa.
The main issue here is, I would say, is corruption.
Babban matsalar cin hanci.
When you apply for courses like medicine, law,
don in ka nemi karanta aikin likita ko lawyer,
say it is very difficult for you to get it if you don't do any
further. Sai yi wuya ka samu in baka da kowa.
Men do, as in, they tend to apply such courses for their children, and then if they are able to,
don waɗannan fannoni ne da masu hannu da shuni ke iya bada hanci don ƴaƴansu su samu.
Sunan Muhammad. Mafi yawancin lokaci zaka samu idan kai applying, idan kana da wanda ka sani dole zaka saki bin kafa, saboda zaka bi kafa maybe zai iya taimakonka wajen processing, saboda ka san yanayin yadda abubuwa suke tafiya yanzu a ƙasar nan. Corruption ya shiga, yawanci waɗanda suke da requirements ɗin ma wani zaka ga baya samu admission.
Ɗaliban jami'ar fasaha da kimiyya ta tarayya na Modibbo Adama da ke Yola aka saurara, wannan kuka nasu ya jibanci matsala ne wadda ɗaliban ƙasashe ƙalilan ne kaɗai ke fuskanta a nan duniya. Na sami zantawa da shugaban ƙungiyar malaman jami'a, reshen jami'ar fasaha da kimiyya na Modibbo Adama, Comrade Augustine Jelu, wadda na yi hira da shi ta wayar tangaraho.
To yaya batun ɗalibanku, yadda muke jin kukan suke cewa in yaro ya nemi a ɗauke shi a jami'a sai ya san wani, menene ra'ayinka game da wannan?
Wannan al'amari nan dai gaskiya ba daidai ba ne. Muna da tsari yadda muke ba da admission a jami'a. Kowane yaro kame a ɗauke shi a university sai ya rubuta jam. Kamar yadda muka yi shekaran da ya wuce, sai yaro ya samu 180 and above. In ya samu muna ba da admission. sai dai yanzu dai da shike karatu mu na Najeriya kowa ne ya gama secondary school yana so ya shige kuma ya je university to wanda suka apply kowane course yana iya zama kuma wanda suka apply su fi space na muke da shi don a ce yanzu ta karanta math ko lissafi kenan aje ana so yara 50 su yara 150 su apply to dole kuma za a diba daidai inda muke da shi don ba za mu diba yara su zama mana kamar kasuwa ba amma ba wai ba doka yaran da suka ci jam ba muna doka su sai dai yaran da suka apply suna yawa ne
to cewa suke yi in baka san wani ba wai wanda suke samu din lalle sun san wani ne ko kuma sun bi kafa yaya haka yake
ba haka yake ba da lokacin da muka je university dai har baka samu admission ba ba mu zuwa mu bi kafa sai a bancewa sai apply da chamber ko ba samu admission ba sai wani ya je samu aiki ya ce ko ya samu wani sana'a da zai yi amma yanzu da shi ba ka samu ma ka zama ba aiki mutane kuma sun yi wayo su sai kowa yana so yaron ce je university in aka bada admission duk wanda bai samu admission ba sai ga sai je university na ya je yana nema kowa ya riga ya dan kamar cewa in ya je ya samu wani zai samu admission
babu shakka akwai matsayi daga iyaye na neman ƴaƴansu su yi karatun digiri amma jama'a da dama na ganin yin kwashen dalibai saboda matsi maimakon yin zaben waɗanda suka cancanta shi zai fi tasiri ga cigabar ƙasa da al'ummarta. Kyawun takardar shaidar ilimin ɗalibi ya zame masa lamunin samun shiga jami'a ko yana da gata ko babu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola.
Masaro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da uka saurara da kuma Kibahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Gada sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, Amurka na duba yiwuwar girke manyan makaman yaƙi a ƙasashe da dama na yankin Baltic da Turai a cewar wasu jami'an gwamnatin ta Amurka a jiya Asabar. An ce wannan shawarar ta zama sako ga shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa Amurka za ta kare ƙawayenta na ƙawancen NATO a gabashin Turai. Jaridar New York Times ce ta fara bayyana wannan al'amari a jiya Asabar. Muddin aka amince da wannan shawarar za a girke wasu daga cikin manyan makaman ne a wasu ƙasashe da dama waɗanda a da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet a karo na farko tun bayan yakin cacar baka. Wata fitacciyar jaridar Burtaniya ta ce da Rasha da China sun leƙa cikin wasu manyan kundin sirri waɗanda tsohon ma'aikacin kwantiragin hukumar leƙen asirin Amurka Edward Snowden ya sace waɗanda wato wanda hakan ya tilasta Burtaniya janye ma'aikatan leƙen asirinta daga abin da ta kira ƙasashe maƙiya. ‘Yan gwagwarmaya sun ce mayakan Kurdawa sun danna zuwa tungar ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a taƙaice.
To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Dedo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.